Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger kan mitoci 16:21-25. Ana iya samun mu a kodin yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsin wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci. Za ku ji cewa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Safatu na ci gaba da gudanar da ziyarar sa ta aiki a Jamhuriyar ta Niger, inda a makon da ya gabata ya jagoranci wani babban taron muhawara a birnin da magaram da ya tattara mata salla kamfanin nan da ke bincike kan tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel ya fitar da rahoton sa na wata zuwa wata kan halin da yanayin tsaro yake a tarayyar Najeriya. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya za ku ji cewa tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomi na jihar Taraba sun bayyana takaicin su game da yadda suka ce gwamnatin jihar ta yi Allah wadai wajen biya musu bukatun su. Muna dauke da shirin kasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger, amma duka wannan zai zo muku bayan na maida ku a Washington DC ta hanyar tauraron da Adam domin sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Fadar shugabar Amurka ta White House ta ce shugaba Joe Biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawar gaskiya da takwarensa da kasar China yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya Litinin, karon farko da aka shirya irin wannan taro tsakanin shugabannin biyu. Sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki ta ce kodayake Biden ya taba ganawa da shugaba Xi Jinping fuska da fuska yayin da dukkaninsu suke mataimakan shugaban kasa, amma Biden baya daukar sa a matsayin tsohon abokinsa. Sai dai ta ce tarihin shugabannin biyu na tabbatar da Biden zai iya fitowa karara ya tattauna da shugaban kasar da yake kallonta babbar abokiyar gaba. Ta kara da cewa shugaban na ganin zai iya tattaunawar gaskiya da shugaba Xi, tattaunawar da za su fada wa junansu gaskiya akan inda ake da damuwa ko fannin tsaro ko kuma na tattalin arziki ko ma batun haƙƙin bil'adama da za a yi su ne da yammacin jiya. A hali da ake ciki kuma shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wani aikin gine-gine a fadin Amurka da zai laƙo mai dala triliyon guda, inda za a gyara hanyoyi da gadoji da suka lalace kana inganta aikin jirgin kasa a fadin da safarin jama'a a kuma inganta sha'anin yanar gizo wato internet. Yan majalisar dokoki da gwamnonin jihohi da masu rike da mukaban magajin gari a manyan biranen kasar na bangarorin Democrat da Republican sun kalli bukin rattaba hannun a wajen fadar White House a jiya da rana. Sanya hannu da Biden ya yi akan ɗaya daga cikin manyan kudurorin da ya gabatarwa majalisar na zama wani abin da ba a saba gani ba a siyasar Washington wurin tabbatar da muhimman dokoki na bai ɗaya. Yan Republican 19 ne suka mara wa yan Democrat 50 suka tabbatar da wannan doka a majalisar dattawa, yayin da yan Republican 13 a majalisar wakilai suka bada goyon bayan su. Alhali ma wasu yan Democrats su 6 suka nuna adawa. Democrat da Republican za su iya yin aiki tare domin samun kyakkyawar sakamako, inji Biden. Yana faɗa kafin ya sanya hannu akan dokar, ya ce a yau mun tabbatar da wannan aikin. Amurka ta sake farfadowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, shugaban hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya ce an ware dala miliyan 40 domin aikin taimakawa fararen hula a Habasha da kayan jin kai yayin da ake fama da tashin hankali da fari a kasar. A cewar sadarwar Majalisar Dinkin Duniyar, za a ware dala miliyan 25 daga babban asusun sun gaggawa, kada a dauki dala miliyan 15 daga asusun kayan jin kai na Habasha. Za a yi amfani da kudaden a kuma kafa asusun aikin gaggawa a yankunan arewacin kasar, inda sojojin gwamnati da 'yan tawayen Tigiri suka yi ta gwamza yaki tsawon shekara guda. Kimanin mutanen Habasha miliyan 2,200 ne suka rasa matsugundansu, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Za a kuma yi amfani da wani bangare na kudin wurin taimakawa kokarin kawar da fari a kudancin Habasha. A wata sanarwa, Griffiths ya ce miliyoyin 'yan Habasha suna cikin kuncin rayuwa yayin da aikin jin kai a kasar ke kara fuskantar matsaloli. A jiya Litinin, Berlin babban birnin kasar Jamus ya karu da sauran jihohin kasar wurin takaita zuwa gidajen cin abinci da gidajen sinima da wuraren ajiyan kayan tarihi ga mutane da suka yi allura ko kuma suka farfado kwanan nan daga COVID-19 a wannan lokaci da sabuwar barkewar cutar ke karewa. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta kasar ta Robert Koch Institute ta faɗa a jiya Litinin cewa adadin sabuwar kamuwa da cutar tsakanin mutum 100 ya haura zuwa 303 a cikin kwanaki 7 da suka shuɗe. Karin farko da ya zarce 300 tun lokacin da annobar ta barke. Wadannan alƙalumar da zuwa ne mako guda tun da aka samu karuwar cutar 200 a cikin mutum 100. Kashi 67.5 cikin 100 na al'ummar Jamus kadai ne suka samu cikakken allurar rigakafi. Cutar mafi hadari ta Delta ta bazu cikin gaggawa tsakanin mutane da ba su yi allura ba a daidai wannan lokacin da aka cika sanyi, kada mutane na zama cikin gida. Majalisar Dokokin Jamus na shirin kada kuri'a a ranar Alhamis akan dokar COVID-19 da za ta takaita fitar jama'a da jami'u uku da za su kafa sabuwar gwamnatin hadaka ta kasar suka shirya. A ƙarshe, a jiya Litinin alamu sun bayyana cewa kasar Belarus tana niyyar kawo ƙarshen da daɗin rikicinta da kasar Poland da ƙungiyar tarayyar Turai. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya ce yana shirin mayar da kimanin 'yan gudun hijira 400,000 zuwa ƙasashensu waɗanda a halin yanzu suke zaune cikin tsananin sanyi a kan iyakar kasar da Poland. Ana nan ana aiki tukuru ta wannan fannin domin ciyo hankalinsu su yi haƙuri su koma gida. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Belta yana ambato kalaman Lukashenko, amma kuma ya ƙara da cewa babu wanda yake so ya koma ƙasarsa. Ƙasashen Poland da Lithuania da kuma Latvia sun jibge sojoji akan iyakokinsu da Belarus domin hana bakin hauren da suka fito daga ƙasashen Iraki da Yamal da kuma Siriya da suke kokarin tsallaka iyakokin nasu. Ƙasashen na zargin Lukashenko da yin amfani da masu neman mafakan a matsayin makamin ramuwar gayya akan takunkuman da ƙungiyar tarayyar Turai ta kakaba wa Belarus saboda zaɓen da ƙasar ta yi a bara mai tattare da magudi. Gabaki ɗaya ana kallon zaɓen wanda aka tafka magudi.
Madalla labarun duniya kenan suka zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu sai rahoton da muke duke da su, inda zamu farawa da ci gaban ziyarar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto a can guriyar Nijar, wanda a makon da ya gabata ya jagoranci wani babban taron muhawara a birnin da Magaram wanda ya tattara mata zalla. Taron ya mayar da hankali kan matsalolin da ke ciwo matan duwa ƙuriya, kamar da za ku ji a wannan rahoto na Tamara Abari daga birnin da Magaram.
Bayan ziyarce-ziyarce na gidajen rediyo da ya yi a nan da Magaram, Alhaji Aliyu Mustafa ya jagoranci wani taro na kungiyoyi daban-daban na mata na jihar da Magaram. Da farko shugaban na sashen Hausa ya bayyana makasudin tara waɗannan mata.
A duniya da muka je galibi mun yi yawon duniya muka yi tarurruka irin wani mun yi a yamai duk maza zalla, amma ni da zan zo da Magaram ne shi in ba da namiji a taron da ni ba mu taba samun damar zauna da mata ba sai a wannan kawai. Kuma wannan taron yana da tarihi saboda ba mu taba zama a wani gari a duniya ba ma a yankin da muke ko a Najeriya ne ko a Ghana ko, amma ba mu taba taro da mata zallan su ba sai a wannan kawai. Da ganganin ce ta mata tara mu mata, mutane ko ina suke a duniyar nan sun san abu guda game da mace ko mata. Mata su a ɗauke da iyali, mata su ne ɗauke da gida. To amma kuma in wani abu da kowa ya sani shi ne cewa mata sun fi maza yawa a duniya a kowace ƙasa ma. Abu na uku shi ne duk inda ake zaɓe a duniya ba ka isa ka ci zaɓe in ba da mata ba. Kuma sannan abin ciwo shi ne cewa haka jin ta bakin mata dai daga cikin ƙorafe-ƙorafen ni da na zo da su shi ne ba na samun jin bayoyin mata a gidajenmu na rediyo musamman na sai an roƙi mata su zo su yi magana. Mai ɗakin shi sai da ɗakin shi ke buwa idan mata ba sa magana ba suna abin da suke ciki ko yasa mata suna da ƙarin bala suna da wahalhalu tare da su. Matan da Magaram me suke ciki domin da abin da ke damun matan da Magaram shi ke damun sauran matan kowane wuri ma.
Suma daga nasu waje matan sun yaba da wannan haduwa, sun kuma amaye dukkan irin abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya musamman ma a fannin siyasa.
Aishatu Ciro mace, Alhaji Aliyu Mustafa ka zo ka sosa mana inda yake mana kaikai. Mu ne 'yan siyasa kuma ba yau ba muke yin shi. Fanni mun ga abubuwa iri-iri da yake faruwa bisa kan mu mata. Lokacin siyasa daga ya tun karo sai a ce eh a kirawo wance kungiya wance a kira president wance a kirawo wance da wance. Mu ne za a yi amfani da mu tunda maza ba su iya shiga daki-daki ko gida-gida saboda su huddo wannan matan ƴan uwanmu su je zuwa zaɓe. A huto in zaɓe ne kuma mu za mu shiga gaba. Mu ne za mu yi zaɓen kuma mu kawo mutanen bisa kan iko daga mun kawo bisa kan iko an kare da mu
rabi mamma je suna na conseil regional ta department kin kanci fi wani abu ne yake bani mamaki lokacin da zabe to na conseil ake ware ku za a ware turawa ku je ku nemo jama'a a ce ku da alƙawali wani guri ku da alƙawali to wai shi wani alƙawalin ku zo ku doke shi in bayan zabe aka zo aka ci ai su waɗancan matan da nake gani su bu su san ba da waɗancan manyan su suka doke wannan alƙawali
haji dan abba ana ce mu babat na shekara 30 ina siyasa tun da jan sauna amma da san kai da san rai ya hana mu cikuwa kuma akwai rishin adalci
a ƙarshen taron shugaban na sashen Hausa yayi alƙawarin yin hulɗa da waɗannan mata don samu bakin zaran ta hanyar tattaunawa a kafar ta VOE Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma sai mu karkata zuwa tarayyar Najeriya inda kamfanin nan da ke bincike kan tsaro a yankin tarkin Chadi da Sahel ya fitar da rahoton sa na wata zuwa wata kan yanayin tsaro a tarayyar Najeriya wakilin muryar Amurka Abuja birnin tarayya Hassan Maina Kaina ya tambaye shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ko menene sakamakon binciken ga kuma abin da yake cewa
wato shi reportin namu da muka fitar na watan Oktoba report ne wanda ya nuna yadda matsalar tsaro ke shafan kasa kuma ya nuna yadda muhimmancin matakan da ita gwamnati take dauka a yanayi na da kasa ta samu kanta a ciki a takeice dai an reporting ya nuna cewa an samu rabuwan hare-hare da ake kaiwa a kasa an samu abin da ya kama kusan 663 a kasa gaba mace-mace kenan 663 ta karkashin wannan sai muka gane cewa an samu rabuwan hare-hare da ake kaiwa wa a arewa ya koma kusan kudancin Nigeria a takaice bisa ga kiyasin da muke bayarwa a cikin kashi 100 mun gano cewa an samu hare-hare kashi 44 kudancin Nigeria musamman ma kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas sai kuma baya gare su aka zo aka samu kashi 38 a arewa maso yamma da kuma tsakiyar Nigeria muhimmin canji ne don a baya yawancin hare-haren da ake kaiwa da kashe-kashe a nan arewa maso yamma ne da kuma tsakiyar Nigeria to a wannan kasan sai mun ga an samu wannan ragin sauran bangarorin biyu wato kudancin Nigeria na Niger Delta kenan da kuma arewa maso gabas an samu kusan kashi 9 wanda shine ya cikita kaso 100 da muke kiyasi a kai misali ga mai sauraro zai iya tunanin cewa ai arewa maso gabas za a fi samun kashe-kashe to kaga kiyasin ya nuna ba haka bane a takaice dai matakan soja da ake dauka ya kawo wannan canjin kuma ana samun nasara to amma kuma a karkashin wannan sai aka bude wayansu gaba wayanda su wayannan ɗan ta'adda da sauransu ba ta gari suke amfani da shi suke daukan matakai
to har yanzu dai muna tarayyar ta Najeriya inda tsofin ma'aikatan kananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru 6-7 a jihar Taraban Najeriya suka koka saboda gwamnatin jihar ta kasa biyan su haƙoƙinsu na fansho tun bayan ritayar su ga dai Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani daga jihar Taraba
a Najeriya dai yayin da kotun kasar ta yankewa wani tsohon shugaban hukumar fansho hukuncin shafe wasu shekaru a gidan yari a jihar Taraba kuwa sama da tsoffin ma'aikatan kananan hukumomi 1000 ne suka shiga cikin halin ni'asu sakamakon kuwa da suka riga suka yi ritaya dai har yanzu ba a fara ma biyan su haƙoƙinsu ba wasu sun kama daga shekara 7 wasu kuwa 8 wasu 4 wasu kuwa sun ma bar duniyar gabaki ɗaya wasu daga cikin tsoffin ma'aikatan jihar kuwa suna ta bilayi na neman abin da za su sa a bakin salati sakamakon ba bake ne da rubda ciki da suke zargin cewa gwamnatin jihar ta yi musu akan haƙoƙinsu malam Yuguda Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙorafin kuma tsohon ma'aikacin karamar hukuma ne daga lokacin da ya ritaya zuwa yanzu dai shiru gajeje babu ma labarin biyan shi fansho bare ma gara duty
gwamnati ta rike haƙoƙinmu ba ta bamu ba mun kasa sani menene yake tafiya ina kuɗin mu ke zuwa wancan albashinmu da ake biyan mu bai daina zuwa ba cin wannan albashin ina ya shiga sannan kudaden da ake bayarwa don a biya harkokin mu kudin ma ina suke shiga yanzu dukkan mu mun tagayyara in kaga mutuwa da ake yi wasu suna nan kukunci a cikin karalai ba abin da za a ba abin wasu mun gudugun bar gidajen mu muna nan muna ta bilaliya to sannan kukan mu wai wannan gwamnati wajibin ka banza kukan ka banza kan hakkin ka
wani daga cikin tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomin jihar Taraban yana neman yadda zai yi da ma rayuwarsa na ko fara tambayar shi sunansa
sunana Yakubu Rige abin ku ba komai da mun ce da kabbayin da mun kan working all da ne aka mata mun yi gungama an fara mana gadi ne zamu yi mutawo da shi patient na monthly pay shari'a ushuru mun kai kwace-kwace mun bi kafa mun bi a duniya gagara da kwada kuma Allah so bari mu duniya ma yanzu ba sai ya samu hakiki sa gurin gwamnati ba hari wallahi wallahi muna taka na wuya sosai
comrade JC Inaki shine wanda ke jagorantar tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomin jihar wadanda kuwa suka riga suka yi ritaya kuma suke bin gwamnati a kokin su
wanda ba biyan mu ba wanda fa namu ready for payment we 808 as of July ba biyan mu mun rubuta ma shi governor letter guda uku yayi shiru ne da baba baro an manta da mu
to yaya kuke rayuwa cikin wannan halin
yayin ka yana ba mu wahala don mata yi mu ma sun gudu wa sun gudu sun bari bazaje su yara mu an kore su a makarantar dare mu kan muna cikin wahala kawai
to sai dai yanzu a lokacin da nake fafutukar hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin gwamnatin jihar kwamishinan yada labarai na jihar ya tabbatar mun da cewar sai ya nutsa bincike a ma'aikatar da ke kula da haƙƙin biyar tsoffin ma'aikatan kananan hukumomin jihar Taraban shiru kake ji shi ma nashi bangaren sakataren dindindin na hukumar biyar tsoffin ma'aikatan kananan hukumomi na jihar Taraban na aike masa sakon karta kwana shiru kake ji Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kori dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma
ɗan ƙasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakan ci shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa cikin yanci
masore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuli zan gabatar
abubuwan more rayuwa idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba su talakawa su abin yake shafa
wanda ma suke halayyar ba za su canja ba indai har ba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba
kuɗin mota kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su
akwai abubuwa da yawa da za su yi domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmuwar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma almundu hana
masore yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da ƴan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunƙulensu wajen kawar da rashawa da cin hanci wadda ke haramta musu haƙƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu a dakace mu
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuruɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa
madalla masore a jerin shirye-shiryen mu na baya kun ji yadda rashawa da cin hanci da almundu hana ke jawo salwantar haƙoƙin ƴan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin ƴan fansho a gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar ƴan ƙasa kamar kiwon lafiya da ilimi da titina da kyautata muhalli da sauran al'amura masu alaƙa ta kudda-kudda rayuwar al'ummar ƙasa shirin ne muna tafa ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da ƴan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al'umma
kasan nan muna da wato manan da cancance kadarorin mutanen da suke rike da mukamin gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati shine inda ƴan ƙasa za su ba da gudunmuwarsu lokacin da aka yi filing aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani sanda lokacin da zai shiga takara ko mukami an faɗa cewa kadararsa kaza ce idan ba haka ba girman mutane da ake yi wanda suke debo kudin al'umma suke diba daga rayuwar gwamnati wallahi wannan kaman allura ce ake ma jama'a ba ma su masu mulkin ba kowa ma har wanda yake shirin shiga zai dauka wannan tsari shine mai bullewa to in jama'a ba su canja wannan halayyar ta su ba ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba indai har ba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba
Comrade Abdulrazak Alkali kenan daraktan kungiyar Organization Community Civic Engagement guda cikin kungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya nasa bangaren daraktan kungiyar Kaja Comrade Kabiru Sa'idi Dakata ya ce yan kasa na bukatar dafawar kafofin labarai da kuma kungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska
rawar da zai kamata su taka a yanzu shine zai iya taimakawa gurin a yaki wannan illa ta cin hanci da rashawa kuma ba za su iya taka wannan rawar ba sai kungiyoyi masu zaman kansu da kuma yan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka misali yanzu sai a dauki kasafin kuɗi ko na karamar hukuma ne ko na jaha ne ko na ƙasa ne a dauki wasu garuruwa misali a ce to shikenan wannan karamar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan 100 kuma za a yi makarantar nan za a yi block guda uku za a yi ajujuwa uku a kowane block za a yi bandakuna za a yi dakin taro duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi passing kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi ga kuɗin da aka ware ga yadda aikin zai kasance to idan an empowering din su da wannan bayanan zai yi wahala wani mahaluki ya zo ko dan yana dan majalisar tarayya ko dan yana jami'in hukuma da za ta aiwatar da wannan abin ko dan yana dan majalisar jaha ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kudade idan aka yi haka so ina tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka dauki gabarar yaki da cin hanci da rashawa kuma abin zai tasiri
Tonan gaba a cikin shirin zamu ji abin da masana a fannin dokokin kasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke fadi akan wannan batu a dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙin sa ya tattara kodi ko ke na sa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabagar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin zuma
madalla masarare barista amina umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya wadda ke gwagwarmayar cikin haƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar ta yi tsokaci akan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa
talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai yi in aka ce a ɓangare na shari'a kusan ni a ra'ayina da fahimta ta zance gaskiya ba shi da yanda zai domin hatta ɓangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da ɓangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da baibayensu kuma su ne kwarin da talaka zai iya kaiwa kukansa a share masa banda wannan ma za ka ga cewa yanda zai iya shigar da karar wanda ne masa tsada kudin mota kudin da zai biya a bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su office din yan sanda babu takardun rubutu babu motar da za ta je ta yi bincike so duba da wannan za ka ga cewa shi fatalaka a shari'ance tunda cin hanci da rashawan nan ya shigo cikin bangaren shari'a da bangaren bincike da bangaren gidan yari da dai duk wasu masu ruwa da saki a bangaren tafikar da shari'a kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita illa iya gani a fahimta ta kuma za a ce yana da wata dama
to bata wuce damar shi na yi zabe ko a zabe shi yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bakin ciki ya dauki gabaran cewa zai ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da mukarrabansu da suke sawa a madafin ikon tafikar da shari'a da tafikar da bincike to ina ga shi kai ne hanyar da talaka zai samu sauki
sai dai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokradiya a Najeriya suna ganin akwai karin matakan dauka ga yan kasa
a al-musali mutu kyamatar dukkanin duke da ake zargin cewa an tara ta ne kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundana ko kuma wata hanya wadda take bata dace ba to idan ya kasance an kyamace ta wannan zai sa masu yunkurin tara duke din ko ta wani hali musamman ta hanyoyin da basu dace din ba za su rage wannan yunkurin kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara dukiya ta munan hanya ta mummunan hanya da kuma ba su wasu mukamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi da sauransu dukkanin sai yana ƙara taimakawa wajen haifar da karuwar irin waɗannan laifuffukan sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani din wato whistleblowing wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga wata hanya a dukiya da yake an tara ta ta hanyar da bata dace ba akwai hukumomi sun ba da dama da aka yi musu bayanan sirri kuma za su yi aiki a kai a wasu lokutan ma har an yi alkawarin ba da ladan tukuki idan aka tabbatar da haka din wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su yi a wajen ba da tasu gudunmawar na kawo ƙarshen abin da yake ya shafi cin hanci rashawa da kuma almundana
malam kabiru sa'id sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da demokradiya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya kuma da haka shirin yan kasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da wadansun ta
a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kan mu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu
Masu sauraron mu sai su lebu muni Barma a halin yanzu dauke da sharhin jaridon jamhuriyar Niger.
Zamu fara sharhin jaridon na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya halarci taron tantauna hanyoyin fitar da kasar Libya daga mawuyacin halin da ta shiga ta yadda gwamnatin rikon kwariyar kasar za ta samu sukunin gudanar da zaɓuɓɓukan da take shiryawa yayin da a ɗaya gefe zaman na birnin Paris ke matsayin wani taron goya wa Libya baya akan buƙatar janye sojojin ƙetare da sojan hayar da suka tare a kasar jaridar ta ce taron wanda ya samu halartar shugabannin kasashe makwabtan Libya da na wasu sauran kasashen duniya a birnin Paris ya ayyana ranar 24 ga watan Disamban 2021 a matsayin ta gudanar da babban zaɓe a Libya a ɗaya ɓangare shugaban ƙasar ta Niger ya gana da takwarorinsa na Burkina Faso da na Chadi da na Faransa akan matsalar tsaro a yankin Sahel jaridar La Rue de l'Histoire na cewa majalisar ministocin Niger ta kawo ƙarshen zullumin da jam'iyyun ƙawance masu mulki suka shiga sakamakon dogon lokacin da aka dauka kafin a nada shugabannin gundumomi wato prefe sai dai alama na nunin jam'iyyar PNDS tarayya ta yi rabon kura jaridar ta ce daga cikin kujeru 62 jam'iyyar mai mulki ta kwashe kujeru 32 yayin da aka baiwa MPR jamhuriya kujeru 8 sai MNSD mai 6 sai CPR inganci mai kujeru 4 abinda ke kwatanta cewa an yi la'akari da yawan kujerun 'yan majalisar kowace daga cikin jam'iyyun kafin a karkasa waɗannan mukamai jaridar Air Info na cewa a yayin da ƙasashen Mali da Burkina Faso ke cin moriyar arzikin zinaren da Allah ya hore musu bayanai na nunin ana battala irin wannan dukiya a nan Nishar. Misali, a yau gwamnatin Burkina Faso na kallon karfin zinaren kasar a matsayin hanya ta biyu mafi samar da kudaden shigarta bayan auduga, a yayin da kididdiga ta yi nunin ayyukan haƙar uranium da zinare da man fetur na samar da kashi 10 katal daga cikin 100 na kudaden shigar kasar Niger, sabanin yadda a Burkina Faso zinare kadai ke samar da kashi 11 daga cikin 100 na kudaden shigarta. Yana ta ce akwai bukatar duba wannan lamari idan aka hankalci yadda kamfanonin ketare ke ta tururuwar zuwa Niger a 'yan shekarun nan don neman lasisin binciken ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta yadda wannan arziki zai amfani 'yan ƙasa a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman, ban koke ce da ku a kasance.